Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 15 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin India. A yau Alhamis membobin kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da nadin mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin alƙaliya a kotun kolin Amurka. Yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya ambaliyar ruwan da aka samu a wasu sassan kasar musamman a jihohin da ke arewa maso yammaci na barazana ga samun wadatar abinci sanadiyar ruwan sama da ya shafe gonaki da dama.
Iyayen mu ma sun ce sama da shekara 60 ba su taba fuskantar wani hali da mutane manoma da magidanta suka shiga kamar wannan ambaliyar ruwa ba. Za ka ga gonaki da gidajen mutane yana cikin ruwa.
A Najeriya har ila yau ana ci gaba da samun yara kanana da ake zargin ana cin zarafinsu ta hanyar yi musu kulle ko ɗauri a wasu sassan ƙasar. Inda baya-bayan nan aka gano wani yaro ɗan shekara 12 da ake zargin matar mahaifinsa ta ɗaure shi tana azabtar da shi a jihar Sokoto.
Wasu colleagues ina da muke aiki tare da su, sun kada sai sun lati complaint sai muke shin muke faruwa sai suka ce sun tsinci wani yaro cikin wani gida ana matace ɗan yaron. Sun sa mata na ba yaron kashi. Din sai ne cikin wani gida ne sai suka ce ga gida ta sai ne ce to mu taya magani.
Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda Aisha Tusli za ta gabatar. Da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO Sumiya Suminantana ta fadawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi. Suminantan ta ce tana fatan za su samu akalla allurar rigakafin corona ɗaya mai inganci zuwa 2021 amma ta ce ba za ta wadatar ba. Ana sa ran allurorin rigakafin COVID-19 sama da 170 suna matakai daban-daban na gwaje-gwaje a duka duniya, ciki har da guda 10 da suka shiga mataki na ƙarshe da ake gwadawa akan mutane da yawa. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson da AstraZeneca sun dakatar da gwajin na mataki na ƙarshe na baya-bayan nan na allurar rigakafin bayan da ɗaya daga cikin waɗanda ake gwada maganin a kansu ya kamu da rashin lafiya. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin India a cewar jami'a a yau dinnan Alhamis. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad, inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke, cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu, kana wasu mutum 10 sun haɗa da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su. Wasu hotunan abin mamaki sun nuna yadda ruwa yake tafiya da motoci, gadoji da ambaliyar ruwa ta mamaye su, da manyan motoci da suka makale akan hanyoyi da ambaliyar ta mamaye jiya Laraba. Haka nan wasu iyalai 8 waɗanda suka tsaya a baranda su suna kallon ruwan, su ma ruwan ya tafi da su sakamakon ambaliyar ruwan kwatsam a garin Hyderabad. An gano gawawwakin 2 daga cikin su kuma ana ci gaba da neman sauran 6, inji jaridar Times of India. Dan tura ma'aikata daga rundunar sojan ƙasa da kuma jami'an agajin gaggawa don kwashe mazauna garin da suka makale. A yau Alhamis membobin kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da nadin mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin alƙaliya a kotun kolin Amurka, yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar. Ana tsammanin 'yan jam'iyyar Democrat za su yi amfani da ƙa'idojin kwamitin don su jinkirta kaɗa ƙuri'a ta ƙarshe ta nadin Barrett zuwa ranar 22 ga watan Oktoba, mako ɗaya kafin zaɓe. Sai dai zaɓen na duka 'yan Majalisar Dattawan na iya zuwa ne a ƙarshen wata.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko a Najeriya ambaliyar ruwa mai tsanani da ta shafi musamman wasu jihohin arewa maso yammacin kasar na janyo fargaba ga samun wadatar abinci. Lura da yadda ruwan ya shafe gonaki ya maida su tamkar kananan koguna. Lamarin ya janyo kira ga hukumomi su kawo agajin gaggawa don tallafawa jama'a da suka tafka asarar dukiyoyinsu da ma rayuka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adam Al-Hikaya ya aika mana daga Abuja.
Zuwa rubuta wannan labari, alƙaluma sun nuna mutum 108 suka rasa ransu a jihar Kebbi, Kano, Jigawa, Imo da sauransu. Tun shigowar damunar bana, hukumar kula da yanayi NIMET ta zinkawa samun ambaliyar ruwan da shawartar mutane su dau matakin kau dabara. Isa Ramin Hudu Hadeja mai rubutu ne a yanar gizo da ya ce dattawa sun ce an shafe dogon zamani ba ga irin wannan ambaliyar ba.
Iyayenmu ma sun ce sama da shekara 60 ba su taba fuskantar wani hali da mutane manoma da magidanta suka shiga kamar wannan ambaliyar ruwa ba. Kaga gonaki da gidajen mutane ina cikin ruwa, kuma duk kokarin da gwamnati da yan kungiyoyi da kuma al'umma suke yi, ruwan ya bi karfinsu wanda yanzu mutane dubbunai sun rabu da gidajensu, manoma sun rasa amfanin gonarsu. Kuma yanzu a nan Hadeja za ka ga duk makarantun da suke garin nan kusan rabunsu mutanen da suka rasa gidajensu suna waje. Alhamdulillah akwai yan siyasa shugabanni suna kai musu gudunmuwar abinci tun daga lokacin da aka fara wannan abin har yau. Sanatan wannan yanki Barista Ibrahim Hassan Hadeja ya je ya kai kokensu zuwa gwamnatin tarayya. Yanzu satin da ya gabata hukumar ba da agajin gaggawa an zagaya da su wuraren da wannan abin ya faru. Shekaran jiya nan ma yayin da ita ministar jin kai Sadiya Umar Faruk ta zo nan,
gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ya zagaya yankunan da ambaliyar ta yi awon gaba da gonaki.
Wasu rayuka aka rasa bayan da aka yi illa a jaje a ƙara tausaya ma waɗannan kuma a taimaka. Wasu gidajen su suka rasa a taimaka musu su koma gidaje. Wasu abincin da suke nomawa ya salwanta, dabbobinsu sun mutu. Wasu inda suke kamun kifi yau babu shi. Wani wuri makaranta ta lalace, wani masallaci. Kamar yadda muka gani 2018 gwamnatin tarayya ta taimaka da iri da taki da gudunmuwar da gwamnoni suka basu. Abin sha'awa shine in aka yi ambaliyar ruwa akwai aikin noman rani da ake yi.
A Jigawa ma da ake da damtsin Hadeja zuwa Kamadugu Gana a Yobe ya ƙara yawan ruwan, inda hatta a gefen garuruwa ake ganin kifaye na yawo. Muhammadu Badaru Abubakar shine gwamnan jihar Jigawa.
Rasa gidaje da yawansu mun ajiye su wurare daban-daban, ana taimaka musu da abinci da yanda za su yi kafin ruwan ya janye. Dan ruwa kuma ya janye, za mu ga wani taimako za mu kawo na komawa noma. Akwai iri kala-kala da ake sawa wanda da wannan raban ruwan da ya ja za su iya yi kamar na wake cikin karamin lokaci domin su rage asara. Da mu da gwamnatin tarayya ana ta lissafawa a ga wani irin taimako za a kawo wa jama'a.
Don tsanantar lamarin, Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara azama wajen rage wa mutane raɗaɗin da suka shiga.
To muna so shi da su mataki na gaggawa a kawo haƙuri a kawo.
A yanzu dai damuna ta fara janyewa da hakan ke rage barazanar sabuwar ambaliyar, inda hakan ya bada sararin mutane lissafa asara da alherin da aka sanya haddasa musu. Nasiru Adamu Al-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar.
Katan kashe gobara sun shiga rana ta biyar yau Alhamis a kokarinsu na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin Kilimanjaro, wanda shine mafi tsayi a Afirka. Ministan albarkatun ƙasa da yawon bude ido na Tanzania, Hamisi Kigongalla, ya faɗa jiya Laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye, macizai da kuma dangin ƙadangaru. Kigongalla ya ce busasshen yanayi, iska mai ƙarfi da kuma wurin da gobarar ta tashi na kawo cikas wajen ƙoƙarin shawo kanta. Jirgin sojojin ta rawaito cewa Kigongalla ya faɗa jiya Laraba cewa wanda za ta sayo jirage masu saukar ungulu domin ƙarfafa yaƙi da gobarar daji. Ya kuma umarci hukumar kula da gandun daji ta Tanzania da ta inganta kayayyakinta na kashe gobara. Shugaban ƙasar Kirgistan Sooronbay Jeenbekov ya yi murabus yau Alhamis bayan an shafa kwanaki goma ana tashin hankali biyo bayan takaddamar zaɓe. Yana cewa yana son ya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa. Kirgistan ta fada cikin rikici tun ranar zaben 'yan majalisa na ranar 4 ga watan Oktoba, wanda 'yan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan Jeenbekov a matsayin waɗanda suka lashe zaben. Bayan da magoya bayan 'yan adawa suka fantsama kan titina da kuma kwace gine-gine na gwamnati, hukumomi sun soke zaben. John Bekob ya sanar a makon da ya wuce cewa zai murabus, amma wannan makon ya dan jinkirta, yana cewa zai ci gaba da zama a kujerarsa har sai an gudanar da sabon zaɓe. A jiya Laraba, John Bekob ya amince da zaɓin majalisa na Sajar Jafarov, mai kishin ƙasa wanda magoya bayansa suka fito da shi daga gidan yara a makon da ya gabata don ya zama Prime Minister. Jafarov da magoya bayansa sun buƙaci John Bekob ya sauka. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi mummunar faduwa a rana ta biyu a jere zuwa yau Alhamis, yayin da ake ci gaba da rikicin siyasa a Washington kan sabon ƙudurin tallafin coronavirus. Kasuwannin ta Japan ta faɗi da 5 cikin 100 a yau, Kospi ta Koriya ta Kudu ta faɗi da 6 cikin 100, yayin da T-Sec ta Taiwan ta faɗi da 7 cikin 100. Kasuwar S&P ASX ta Australia ita kaɗai ce ta haska a yankin, da ta cira da 5 cikin 100 a hadadar da aka yi da rana. Hang Seng ta Hong Kong ta faɗi da kashi 1.1 cikin 100, Shanghai Composite ta yi ƙasa da sama da maki 2, Kana Sensex ta Mumbai ta yi ƙasa da 7 cikin 100.
Madalla a gaida Babulle. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da samun matsalar cin zarafin ƙananan yara, musamman ma a arewacin ƙasar, duk da fafutukar da ƙungiyoyi da hukumomi ke yi don magance wannan matsala. Ko a cikin wannan shekara ta 2020 an gano mutane da aka kulle tsawon lokaci a jihohin Kano da Kebbi, yanzu kuma sai gashi lamarin ya faru a Jihar Sokoto, inda aka gano wani yaro dan shekara 12 da aka daure tsawon lokaci. Ake zargin matar mahaifinsa da azabtar da shi, zargin da matar take musantawa. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
Lamarin da ya faru ne a unguwar Helele da ke cikin karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, inda aka tarar da yaro dan kimanin shekara 12, an daure shi ga gungumen ICE, matar mahaifinsa tana azabtar da shi. Ayarin jami'an kiwon lafiya da ke zagaye gida-gida suna bayar da maganin zazzabin cizon sauro, su ne suka tarar da yaron daure lokacin da suka shiga a gidansu. Fatima Ahmad ita ce ta kawo rahoto ga jami'an kula da jin daɗin jama'a na karamar hukumar mulkin ta Sokoto ta Arewa.
Wasu colleagues ina da muke aiki tare da su, sun kada sai suna ta complain, sun ce shin me ke faruwa, sai suka ce sun tsinci wani yaro cikin wani gida, ana mace ta ɗan yaron, sun sa mata ma tana ba yaron kashi, din sai na ce shin wani gida ne, sai suka ce ga gida ta, sai na ce to mu taya mu gani. Koran nan zo can na isku yaron an ɗaure shi ga mari ga ice tun cikin azumi 17 ga wata. So shi ya yarda ta yes yes sanar da wajen aiki, na zo na invite din wanda in charge din wannan aikin.
Mataimakin director kula da jin daɗin jama'a kuma jami'an kula da kare haƙƙin mata da ƙananan yara na ƙaramar hukumar Bello Ladan ya ce suna samun wannan rahoto, suka je domin su bincika kuma suka tarar gaskiya ne.
Muka ɗauko wannan yaro ɗin da ita kuma wannan wadda ke kula da shi ɗin wadda ke azabtar da shi. To yanzu matakin da za mu ɗauka na farko dai shi ne za mu ɗauki yaron nan mu roce shi zuwa asibiti domin yana da matsaloli guda biyu, akwai yunwa sannan kuma hankalin shi ya riga ya goshe, yanzu ɗin mummuwa ya kai iri-iri barkatai.
To wai laifin ne yaron mai suna Nuhu ya aikata aka yi masa wannan hukunci? Rabi ita ce matar mahaifin wannan yaron wanda tuni ya rasu kuma ita ce ke kula da yaron.
Da alehi ne wallahi yawo ya ka fayi yaye ta yawo an ga kai min shi ƙarye ɗaya na dare yana kuce-kuce, yaron da ya kashi yana kuka yana ƙara, ya ce min wallahi mai ate hudu yana kamo shi daga gulbi je na gulbi. Sai ni ce to a taya a haɗo ma kanin baba ne, wallahi ni dai na yi sanin in na saki yaron ga halaka zai yanzu da dadda. Ince an ka buga mai gida to ɗaya jashi ya tsaya da shi ya ɗarin mai shi, wallahi ban da sa hannu da ɗarin.
Akwai alamun cewa lalle yaron ya samu matsalar kwakwalwa, domin duk kalaman da yake furtawa ba a gane abin da yake faɗa.
Ita ta tan nuna mai ita an mamata wani ciri wani ciki na a wani haske an gani ita ta shani ta kai masa tsari in tashi ita ta ta sani.
Kimanin wata duki na da aka samu irin waɗannan matsalolin a jihohin Kebbi da Kano, inda masu hannu a ciki har yanzu suna fuskantar shari'a, sannan bincike ya tabbatar da cewa ko a Sokoto an taɓa samun irin waɗannan matsalolin a can baya. Rabiu Bello Gandhi yana cikin kungiyar da ke fafatawar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta Save the Child Initiative.
Lokacin da NAPTIP suka samu wani yaro wuraren Rijiyar Shehu, inda shi ma aka taɓa yi mishi hakan, wanda suka zo suka ɗauko shi suka fito da shi suka kawo shi nan ofis kuma suka tabbatar da sun yi abin da ta ce. Sannan kuma akwai wata makaranta wadda ta daɗe ana azabtar da yara, ana sa musu mari, ana ɗaure su ga itace, wadda aka ce makarantar Malam Azra'ilu a bypass in Sokoto, shi ma an taɓa samun haka nan kuma, amma aka je aka ɗauko yaran aka yi frame ɗinsu kuma aka tabbatar da an yi abubuwan da ya dace. Kuma sannan a Yalele ma an taɓa samun irin wannan wuri, wanda shi ma duka yanzu dai an tabbatar da yaran duka an mayar da su ruwan uwayensu kuma wannan abin bai ci gaba da aukuwa ba, ƴan bawan gari aka samu majiya. Na ma wani lokaci irin abubuwan ɓoye ake yin su, har dai ga yanzu an ga san akwai hukumomin da ke kokari suna yaƙar irin wannan abin.
Yanzu haka dai hukumar Civil Defense ta gayyato dangin wannan yaron domin ci gaba da bincike. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya samun mu a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Tasila da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tasila ya dauke da shirin.
Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah.
Cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku bayani akan sabuwar fasahar amfani da wasu ƙwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko mummunan rauni a jikin bil'adama cikin sauri. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustapha Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin suka fara amfani da ita, kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi Dr. Mustapha.
Wannan sabuwar wannan din da ake magana magocin rufi kenan. So muna amfani ne da kamar ƙwayoyin halittu don mai cimma warkewar ciwo da wuri. Abin da ke faruwa shi ne, kafin wannan lokacin idan masu kaman gyambo kenan suka zo asibiti, akwai sukan ɗauki tsohon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so, sannan a zo kuma a fara da maganin warkar da wannan ciwon. So mu yanzu abin da muke kokarin yi da magotherapy wannan ƙwayoyin halittun da muke dasawa, muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai, da za a ga wani farin abu haka da ke rufe ciwo ko kuma yake rufe kaman gyambo haka, so mukan dasa wannan ƙwayoyin halittun kuma sai mu basu kaman har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka. So kuma muna duba magani, wasu idan muka sa musu muka misu wannan dashen su daya akai nasara, za ga gabaɗe ya cire mana wannan dattin. So sai kuma a zo a duba ana buƙatar a ɗauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon, ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke. So abin kuma da shi wannan sabon fasaha shi ne, yana taimakawa musamman wajen ragewa marasa lafiya ya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti, tunda akwai wanda za ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna ga dan asibiti. To idan muka yi amfani da wannan sabuwar fasaha cikin kudurar Ubangiji, sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba. Kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa aortic ulcers, masu gyambo kenan na ciwon suga, idan har babu kamar affectation na vessels din ana samun su warke da wuri. So muna amfani da kuma wannan fasahar na san ƙwayoyin halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki ƙwayoyin cututtuka suka shiga ciwon, ana samun ciwon zai buɗe. So in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon. So mu dai abin da muke shi ne, muna ƙoƙarin amfani da wannan ƙwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana, su cire mana wannan ciwon cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da na je na gani, shi ma aiki aka yi wa shi wannan matashin, an kai wajen kusan kwana 8 yau a wanke da safe a wanke da yamma, amma je na je na masa wannan dashen, da na masa dashen da je wajejen da safe, sai yau da safe na koma, da na koma har sun goge mana wannan dattin gaba daya cikin ƙasa da sa'o'i 24. So amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana 8 ana ta da safe a goge da dare a goge.
Ka ambata ƙwayoyin halittu kaman kuna samar da su ne a laboratory ko kuma ya wace hikima kuke samar da waɗannan ƙwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasaha?
Ito wa tamu
nan muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta bangaren ta hanyar laboratory. So akwai dai wanda suke mana kamar supply kenan, idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wannan kwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu yi wannan dashen.
To kaci yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gyambo, ya zuwa yanzu kun sami wani mizani wanda misali za a ce idan gyambo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai wuce?
Eh, muna da tun da akwai waɗanda magani, akwai matar da ta zo da abin da muke ce ma necrotizing fasciitis ana kafa kenan. Wato kaman a Hausance nake jin cutar da ake ce ma sabara kenan.
Sabara, eh.
So ita wannan matar ita ta yi sa'a da ta zo, tana zuwa bata wuce kwana biyar ba asibitin nan, sai muka fara mata wannan dashen, muka yi so biyu muka sa mata, kuma na farko yi kwana biyu, na biyu kuma yi kwana uku. To cikin kwanaki biyar gabaɗe wannan dattin da ba a so wannan kwayoyin halittun suka fitar mana da su. So yanzu maganar da muke har an sallame ta ta tafi gida, saboda sai da aka sai ma da aka yi mata dashen fata. So banda ita ma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga Jigawa, shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis ɗin, shi ma cikin kwanaki biyar muka samu. Wannan maganar da muke na kwana biyar da a ce za mu fi yanda muke yau a dressing, gobe a dressing, za su iya yin kamar wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan dressing, amma cikin
tsarin baya
yau fiye da na tsarin baya cikin kwanaki biyar muka cimma abinda su likitocin da shi wata plastic suke so kenan, abinda muke ce ma kamar granulation tissue kenan, ciwo ya koma ya ja har a zo sannan a yi aikin.
Kamar za a iya cewa yanzu wannan fasaha ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke duk wata lalacecciyar fata da ba a so a kan miki sannan a yi maganin sani?
Eh, haka ne. Sabida abinda ke faruwa shi waɗannan kwayoyin halittun suna yin abinda muke ce ma kamar microsurgery. Wato abu ne da ake nufi cewa kamar abu ne wanda wuka ba zai iya yi ba, sabida suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata ko kuma da kuma wanda yake da kyau.
Me rai.
Da kuma me rai. Kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure.
Kuma suna adana.
Yawa, suna adana. So shi isa kuma banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa suke zuba a cikin kan wannan ciwukan. So sabida muna gani ciwukan da muka samu waɗannan bayoyin halittun idan muka zo muka kwashi, muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana ƙaruwa sosai. Kuma mun san cewa duk wani ciwo sai sabida mun san jini na ɗauke da hemoglobin da kuma oxygen. So akwai wannan da suke taimakawa sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri. So idan akwai ciwo ko gyambo a wajen, jini baya gudana yanda ya kamata, idan wannan farin datin nan suka rufe ciwon, to gaskiya ciwon zai ɗauki lokaci.
Kuma wannan rubabbiyar fata.
Yawa, rubabbiyar fata kenan, sloth kenan a Turance muke cewa. So yana ɗaukan lokaci, to amma cikin 'yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan. Kuma waɗannan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta, akwai likitocin fiɗa daban-daban, akwai likitocin ɓangaren ƙashi na orthopedic, akwai likitocin da suke da shi magana misali kamar plastic, ana samu yanzu muna aiki ma da kamar ɓangaren likitocin ophthalmology kenan. Su ma idan aka samu duk wani part wani ɓangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire, muna zuwa mu dasa waɗannan kwayoyin halittun.
Bayanan ka da misalin da ka kawo mana na wacce mata mata da shi wancan matashi. Ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan, maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a yi na gargajiya.
Eh, gaskiya saboda abinda yanzu muke kara wayarwa da mutane kai, kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a cikinsa da ya sanya ciwon ya dade yana magani bai kai ga samun sauki ba, muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani, kuma insha Allah za a cika za a kai ga samun nasara yanda ake bukata.
Baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda ruɓewa ko rashin yaruwar sports.
To a nan za mu tsaya, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku je ƙarshen tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Mahmud Ibrahim Kwari da ma Julie Leathers Gresham, ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tisle. Yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Yana, matar Garba Sabiola Gashuwa. Ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata masu zanga-zangar ENSAS su gaggauta janye gangamin da suke yi a fadin Najeriya tunda haƙarsu ta cimma ruwa. Shi kuma a nasa ra'ayin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa cewa ya yi. Salon VOA Hausa, SWAT da SAS tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Don haka ba ma goyon bayan janye zanga-zangar a fadin Najeriya. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga 'ya'yan sarakunan gargajiya da ke arewacin Najeriya. Da ku sani lokaci yayi da ya kamata ku fito ku dinga neman makamai na siyasa wajen dawo da martabar iyayenku da kakanninku da suka bada gudunmuwa a fannoni da dama da yanzu ake alfahari da su a cikin ƙasa. Domin idan har za ku zura ido, to 'yan siyasa za su cire muku duk wani tarihi na iyayenku su raba ku da sarautarku ta gado. Sako daga Usman Manaka mai ruwan Road Fintuwa. Shi kuma Dauda Ben Affan mataimakin kungiyar kowa naka a unguwar Jaji da ke Fataskum cewa ya yi. Masu iya magana dai na cewa banga amfanin baɗi ba ba rai. An buɗe makarantun boko wai da sunan 'ya'yan talakawa su koma su ci gaba da karɓar darasi. Amma aban haushi wai sai kowa ya sayi takunkumin rufe fuska. Yanzu haka akwai ɗalibai da dama suna gida tukun. A gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamarin. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Ya ce, na yi farin cikin kafa sabuwar runduna mai suna SWAT wadda za ta maye gurbin SAS. Amma na ji wasu na cewa dukkan warja ce. Tunda dai rundunar ce kawai aka canza ma suna, ba sabbin ma'aikata aka canza ba. Don haka a dai ta sha'ani kawai.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz ya dawo da labarai a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO Sumiya Suminantana ta fadawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya a kudancin India a cewar jami'a a yau dinnan Alhamis. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad, inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke, cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu, kana wasu mutum 10 sun haɗa da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su. A yau Alhamis, membobin kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka za su fara sauraron shaidu da ke goyon baya da adawa da naɗin mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin alƙaliya a kotun kolin Amurka, yayin da kwamitin yake shirin kammala sauraron tantancewar.
Kuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato 8:30 kenan a gugun Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatarwa, sai kuma Julie Leaders Gresham da ta hada wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, domin ga shirin yau da gobe.